wa sahbihi ajma'in. Bayan haka muna dada jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan lokaci mai albarka a yau asabar bakwai ga watan Jumada al'ula a wannan shekara ta 1443 kuma daidai da 11 ga watan 12 a shekara ta 2021. Kuma alhamdulillah babban sanadiyar haduwarmu a cikin wannan masallaci na Sayyidatu Habiba da ke nan cikin birnin Mina shine babban alkhairi da muka samu wanda yake mun samu bakonci na Sheikh Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo Rijiyar Ilimi wanda yake yanzu haka yana nan tare da mu a cikin garin Mina kuma shine wanda zai gabatar da karatu a yanzu haka da izinin Allah madaukakin sarki akan mawdu'i innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Za a kasance tare da mu ko ana kasancewa tare da mu yanzu kai tsaye a gidan radio na Prestige FM da ke nan cikin garin Mina 91.7 kuma a Facebook akwai Hasken Musulunci Foundation kai tsaye, akwai Sunna Media Mina kai tsaye yanzu haka, akwai Nida'ul Haq Islamic Media Nigeria yanzu haka. Sannan insha Allah ta'ala bayan kammala waɗannan karatutuka za a sanya su a Sunna TV da kuma Africa TV da izinin Allah madaukakin sarki. Fa'idar mu ita ce fa'ida, fatan mu shine fa'ida ta gama ko ina da ina. Tare da rijiyar ilimi akwai tawaga ta musamman wacce ta kunshi Malam Muhammad Rabi'u Shu'aibu da kuma Malam Al-Qasim Abdulrahman, duka sun kasance tare da malam daga birnin Kano, tafiya ta Kanas ta Mina domin gabatar da wannan karatu. Shi Sheikh Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo wato Rijiyar Ilimi kenan, shine limamin masallacin Juma'a na Dorayi dake birnin Kano, kuma shine shugaban cibiyar Markazul Imam Al-Bukhari lil Buhuthi wa Tarjama, kuma babban malami ne a jami'ar BUK dake Kano. Ubangiji subhanahu wata'ala ya datar da shi ya mashi muwafaqa. Allah ta'ala ya amfanar da mu da alkhairi da za mu samu. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bayan haka yan uwana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai godiya akan wannan dama da ya bamu ya ara mana lokaci da lafiya muka samu haduwa a cikin wannan gari na Mina, wannan jiha ta Niger State, a wannan yammaci na ranar Asabar. Yau muna 6 ga watan Jumada al-Ula, hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1443, wanda kuma yake daidai da 11 ga watan 12 miladiya ta 2021. Na yi matuƙar farin ciki ƙwarai da gaske da samun wannan dama in halarci wannan gari na Mina, kuma wannan shi ne karon farko da Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara zan zo wannan gari, kuma ya kasance a wannan munasaba wacce take mai daraja mai mahimmanci ƙwarai da gaske, wato munasabar haɗuwa da ‘yan uwa a masallacin ɗakin Allah domin tattauna abin da ya shafi ilimi. Mun yi godiya ƙwarai da gaske da kyakkyawar tarba da ‘yan uwa da ke wannan jiha suka yi mana, da ke wannan gari na Mina. Muna yi musu fatan alkhairi, muna kuma fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya biya su da gidan aljanna bisa wannan ƙoƙari da suka yi na su ga cewa sun shirya wannan haduwa kuma Allah subhanahu wataala ya tabbatar da ita. Ayi hakuri za a ji muryata a shaƙe saboda murar da nake fama da ita in kwanakin nan. To amma dai ina fatan ana jin abin da nake faɗa. Babu shakka dukkan wata haduwa wanda za a yi ta dan Allah to wannan ita ce haduwar da take mai ainihin fitar da wani abin da zai yi amfani, kuma ita ce haduwar da Allah subhanahu wataala yake so. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mashama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahma wa haffathumul malaika wa ghashiyatuhumur rahma. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa babu sanda wasu mutane za su hadu a daki daga cikin dakunan Allah suna karanta littafin Allah suna bitar sa a tsakanin su face wato dutsuwa ta lullube su, sannan mala'iku sun sauko domin ba su kariya, sannan rahamar Ubangiji subhanahu wataala ta kewaye su ta ko'ina, sannan Allah subhanahu wataala ya yi alfahari da su a wajen mala'ikunsa. Saboda haka babu wata haduwa da ta kai mutane su hadu a ɗakin Allah kamar irin wannan guri domin bitar abin da ya shafi addininsu. Su ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa humul qaumu la yashqa jalisu, su ne mutanen da mai zama tare da su ba zai taɓa wato tsiyacewa ba, duk da zai zauna ma ko da a ce baya cikinsu amma wani abu ya zo ya sa shi ya zauna to babu shakka zai samu albarkar da take wannan guri. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya lullube wannan haduwa tamu da albarkarsa. Allah subhanahu wataala ya sa mu wannan haduwa lafiya, kuma abinda za mu tattauna shi Allah subhanahu wataala ya sanya ya zanto mai amfani gare mu baki daya. A dan takaitaccen lokaci da muke da shi, ina so mu tattauna akan ɗaya daga cikin hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wanda yana da muhimmanci kwarai da gaske ga kowane musulmi, wanda har ta kai wasu daga cikin malamai ma sun ce shi ne sulusin musulunci, to ɗaya bisa uku na musulunci, wasu suka ce ɗaya bisa huɗu. Wani hadisi shi ne hadisin Nu'man ibn Bashir wanda al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi da Imam Muslim, yana da cikin littafin al-Arba'un an-Nawawiyya wanda muke karantawa muke karantar da ƴaƴanmu. Shine hadisi na shida a cikin wannan littafi. Hadisin An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhu wanda ya ji shi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ya isar da shi ga al'umma. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa innal halala bayyinun wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. منذ صلى الله عليه وآله وسلم يكشي إن الحلال بين للي حلال أفيلي يكي أبينيكي hakanan haram shi ma ita ma a bayyana take, amma a tsakankanin su akwai wasu al'amura masu rikitarwa da dama daga cikin mutane ba su san su ba, da dama daga cikin mutane ba su san waɗannan al'amura masu rikitarwa ba. Annabi ya ce to duk wanda ya gujewa abin da yake mai rikitarwa to wannan babu shakka ya kubuta da addininsa ya kubuta da mutuncinsa, wanda kuma ya auka wa waɗannan abubuwa masu rikitarwa to lalle ya auka wa haramu. Kamar makiyayi ne da yake kiwo daura da shinge, akwai yiwuwar kowane lokaci ya auka masa cewa ala wa inna li kulli malikin hima wa inna hima Allahi maharimu, kowane sarki kowane mai mulki yana da shingensa, to shingen Allah su ne abin da ya haramta. Sannan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce to akwai a jikin mutum akwai wata tsoka, tsokan nan idan ta gyaru duk jikin mutum ya gyaru, dukkan mutum ya gyaru, idan kuma ta lalace to duk jikin gangar jiki gaba ɗaya ta lalace. Annabi ya ce ita ce zuciya. Wani hadisi kamar yadda muka ce wasu daga cikin malamai kamar al-Imam Ahmad ibn Hanbal alayhi rahmatullah yana cewa shine thuluthul islam shine ɗaya bisa uku na musulunci wato hadisin innamal a'malu binniyat thuluthi ne na musulunci sannan hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anhu anha man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad shine thuluthi na biyu sai thuluthi na uku shine wannan hadisin kamar imam abu daud ya kara da hadisin idza amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaytukum an shay'in fashribu to wannan hadisi yana ɗaya daga cikin manyan manyan hadisai da abubuwa da dama suke shiga karkashin sa wanda ya ruwaito shi shine an-nu'man ibn bashir an-nu'man ibn bashir da shi da mahaifinsa duka sahabban annabi ne sallallahu alaihi wa sallama kuma wannan hadisi duk da karanci shekarun sa lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya an-nu'man ibn bashir lokacin da manzo ya bar duniya bai wuce shekara 8 ba amma duk da haka ya ji wannan hadisi daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi yasa zamu gani a cikin wasu ruwayoyin yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda yana nuna yadda sahabbai suka himmatu kwarai da gaske wajen kai yaran su inda za su samu ilimi yadda za a bawa yaro tarbiya tun yana karabi ya kuma samu wani abu na ilimi wanda zai amfane shi bayan girman sa an-nu'man ibn bashir yayi gwamna a kufa yayi gwamna a hims kuma kamar yadda ruwayoyin wannan hadisi suka nuna a duka waɗannan gurare guda biyu a kufa da ke cikin kasar iraq da hims da take kasar syria a yanzu yayi huduba da wannan hadisi a cikin jama'a shi yasa zamu ga a wasu ruwayoyin an ce yayi huduba da wannan hadisi a kufa a wata ruwayar kuma zamu ga an ce yayi huduba da wannan hadisin kamar yadda yake cikin muslim yayi huduba da wannan hadisi ne a hims cikin kasar syria to duka waɗannan garuruwa ya zauna a garin a matsayin gwamna lokacin sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu saboda haka a daidai lokacin yake karantar da mutane wannan hadisi a cikin kan minbari a bainar jama'a a cikin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun lalle halal a fili yake a bayyane yake haka nan haram ma a bayyane yake kamar yadda muka sani Allah subhanahu wataala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aiko shi da bayanin komai daki-daki babu wani abin da Allah subhanahu wataala bai bayyana shi ba a littafinsa ko kuma a sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ya danganci halal da haram annabi bai bar duniya ba har sai da komai ya fito karara mutane suka fahimci halal suka fahimci haram Allah subhanahu wataala ya sifanta alqur'ani da cewa bayani ne ga komai wa zalna alayka alkitaba tibyana likulli shay mun saukar maka da littafi wanda yake bayani ne ga komai Abdullahi dan Abbas yana cewa bayyana fihi halalahu wa haramahu Allah subhanahu wataala ya bayyana halal da haram a cikin alqur'ani babu abin da ya bari kamar yadda yake cewa yubayyinu Allahu lakum an tadhillu Allah yana muku bayani daki-daki dan kar ku bace Ubangiji subhanahu wataala kuma ya wakilta annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi wa mutane bayanin abin da basu gane ba na alqur'ani ya fito ya bayyana musu abubuwa da suka zo a dunkule a cikin alqur'ani ya fayyace musu yadda ake yin waɗannan abubuwa na ibada wanda ake yin waɗannan abubuwa na mu'amala Allah ke cewa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun mun saukar maka da wannan alqur'ani domin kai wa mutane bayanin abin da muka saukar musu domin la'allahum yatafakkarun ko sa ainihin ya tintintini Allah subhanahu wataala yana cewa qad fassara lakum ma harrama alaykum illa ma tarirtum ilayhi Allah ya muku bayanin abin da ya haramta muku daki daki saboda haka babu wani abu da alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da basu zo da bayanin sa ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai koma ga Allah ba har sai da ubangiji subhanahu wataala ya ba da shaidar cewa addini ya cika cif babu wani abin da ya rage Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina a yau dai na cika muku addinin ku na kuma cika muku ni'imata da kuma yarje muku musulunci a matsayin addini. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam bai koma ga Allah ba sai bayan da Allah subhanahu wataala ya bada shaidar cewa addini ya cika cip cip babu sauran wani abin da ya rage babu shi a addini. In dai abin ne da ya shafi bautar Allah wani abin da zaka kusanci Allah da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi. Shi yasa yake cewa ma taraktu shay'an yuqarribukum ila Allah wa yub'idukum ila Allah wa yub'idukum 'anil nari illa wa qad amartukum bih wa ma taraktu shay'an yub'idukum 'anillah wa yuqarribukum minan nari illa wa qad nahaytukum 'an. Wazalla ce babu wani abu da na bari wanda zai kusantar da ku da Allah ga Allah ya nisanta ku daga shiga wuta har sai da muku bayanin sa. Babu kuma wani abu da na bari wanda zai kusantar da ku zuwa ga wuta ya nisanta ku daga Allah sai da na hana ku. Abu Zar al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama bai bar mu ba face hatta tsuntsun da yake tashi a sama sai da babu ilimi a kansa. Hatta tsuntsun da yake tashi a sama sai da muka samu wani ilimi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga gare shi. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana gaya musu cewa law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Da za ku dogara ga Allah yadda ya dace a dogara da shi, to da ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsaye wanda za su fita neman abinci da safi cikin su fa yau babu komai amma su dawo sun koshi bulbul. Wanda yake nuna cewa hatta tsuntsun da yake tafiya a sama Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya dangana wani ilimi dangane da shi ga sahabbansa sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka babu wani abu da ya rage Annabi sallallahu alaihi wasallam da bai bayyana ba, kuma wanda shi ne haƙƙin kowace al'umma akan annabinta. Kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani annabi face ya sanar da al'ummarsa mafi ya sanar da al'ummarsa alkhairin da ya sani kuma ya zargade ta sharrin da ya sani. Saboda haka babu wani abu na alkhairi da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai dora hannun al'ummarsa akan sa ba. Babu kuma wani abu na sharri wanda zai cutar da wannan al'umma face Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora hannun al'ummarsa akan sa, ya nuna musu shi karara sun san shi. Saboda haka babu wanda yake karkacewa hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai halakakke. Kamar yadda yazo a cikin hadithin al-Irbad ibn Sariya riwayar Imam Ahmad ibn Majah Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa taraktukum ala mahajjatin bayda lailaha kana hariha la yazihu anha illa halik. Na bar ku akan tafarkin da yake fariqal hayya da take faraqal lailaha kana hariha da daranta da ranarta duk haske yake babu wani lokacin da za a ci ana cikin duhu a tangane da sha'anin addini. Annabi ya dora mutane akan hanyar da daranta kamar rana yake la yazihu anha illa halik, babu mai karkace mu wannan hanyar sai wanda yake halakakke. Saboda haka Allah subhanahu wataala yayi bayanin komai a cikin alqur'ani daki daki bai bar komai mafaci yayi bayanin sa. Haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba babu wani abin da al'ummar sa take bukatar ta sani face yayi mata bayanin sa. Saboda haka kaga ashe alhalalu bayyinun walharamu bayyin, halal a bayyane yake haram ma a bayyane yake. Sai dai kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas. A tsakanin halal da haram akwai wasu abubuwa masu rikitarwa, akwai wani abu mai rikitarwa da ba kowa ya san shi ba, da yawa daga cikin mutane Annabi ya ce ba su san shi ba. Kaga anan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa abubuwan gida uku, akwai alhalal bayyinun, akwai alharam bayyinun, ko kuma akwai al'umurul mushtabihat. Akwai halal da yake bayyana karara, akwai haram da yake bayyana karara, sannan kuma akwai wani abu wanda yake tsakanin halal da haram shi kuma mai rikitarwa. Shin yana shiga cikin wato rukunin farko ne halal ko kuma yana shiga cikin rukuni na biyu ne haramu? To wannan al'umurul mushtabihat shi ne wanda malamai suka yi kokarin bayani mai ake nufi da al'umurul mushtabihat. Idan muka fahimci cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama bayanin addini kakaf, to shin ya bar wasu abubuwa ne wanda bai yi bayanin su ba kuma suke rikitar da al'umma? Babu shakka wanda ba ita ce ansar ba. annabi sallallahu alaihi wasallama bai bar wani abin da al'umma dake buƙatar sanin sa ba sai da ya bayyana sa saboda haka kaga ce al'umurul mushtabihat ba ana nufin wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi bayanin sa ba kuma ba shi ne abin da Allah subhanahu wataala yake faɗa a farkon suratu ali imran huwa alladhi anzala alayka alkitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم إلى آخر الآية وأن آية تنتشي الله سبحانه وتعالى شين يسوكر ودى النبي صلى الله عليه وسلم آيوي ودى النسكي بيّن النه سوني محكمات ودى النه كنشه كنشنس أبيّن سكي هن أم الكتاب سوني وكما من في يوى أشكل لتافن الله wa ukharu mutashabihat amma a cikin su akwai waɗansu masu rikitarwa to shin ana nufin wannan masu rikitarwa su ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi anan wannan ma ba haka bane wa ukharu mutashabihat da Allah yayi magana a cikin alqur'ani tashabuhu ne min haythul ma'na ba min haythul hukm ba ta bangaren ma'ana akwai wasu abubuwa a alqur'ani waɗanda sanin su sai Allah subhanahu wataala ko kuma ar-rasikhuna fil ilm su kuma wanda suke kafaffu a cikin ilimi su ma Allah subhanahu wataala yakan buɗa musu su fahimci wannan waɗannan ba sun shafi ba ya shafi hukunce hukunce bane amma shi wannan hadisin da muke magana akan sa ya shafi hukunce hukunce ne domin an ce al-halalu al-haramu kaga ana maganar hukunce hukunce ne saboda haka wannan hadisi shi yana magana ne akan al-mushtabihat a ta bangaren hukunci to shine wasu malamai suka ce al-mushtabihat abinda ake nufi su ne wasu al'amura da suka zo a addini waɗanda suke da dalilai waɗanda masu saba wa juna kaga wani hadisi watakila a ciki an ce maka babu laifi wani hadisin kuma ya tabbatar maka da laifi to wanne ne za a rinjayar akan wanne kaga wannan ga wanda ba ya da zurfan ilimi babu shakka zai rikitar da shi a ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mutum ya yi wanka da ruwan macen da matar da ta rage a wani guri ko a ce shi ya yi wanka da ruwan da wata matarsa ta rage wataƙila mai karatu ya ga wannan sai rikici to wanne ne ba wanne ne ba wanne zai ɗauka wanne zai bari a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a sha ruwa a tsaye sai kuma ya ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha ruwa a tsaye to kenan wanne ne daidai ya hana ɗin koko ya sha ɗin shi ne daidai to kaga wasu suka ce irin waɗannan su ne al'umurul mushtabihat ba su rikitarwa waɗanda suna buƙatar masu ilimi su za su yi bayani don su warware waɗannan al'amura saboda haka suka ce dukkan wani hukunci da aka samu dalilai waɗanda suke a zahirinsu suna cin karo da juna a zahirinsu a fili a karan farko za ka kamar suna cin karo da juna to waɗannan su ne al-mushtabihat ɗin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana a kansu wasu suka ce a ana nufin abin da malamai suka yi sabani a kansa wato duk wani hukunci da aka samu malamai sun yi sabani a kansa wasu sun ce haramun wasu sun ce halal wasu sun ce wajibi wasu sun ce mustahabbi ire-iren waɗannan sabanin waɗanda ana samun su da yawa a cikin sha'anin furu'a za a ce maka a mazhabar Malik ko a mazhabar Abu Hanifa ko a mazhabar Imam Ahmad wannan ga abin da suka ce wannan ga abin da suka ce wannan to ga wanda ba shi da zuzzurfan karatu zai iya rikicewa to wanne ne zai dauka ta ce kawai ka ɗauki mazhabarka in kai ba maliki ne kawai ka tafi malikiya wani kai ma ka ɗauki to suka ce waɗannan su ne al'umurul mushtabihat ɗin shari'ar Allah guda ɗaya ce ba daban-daban ce ba ba zai yiwu a shari'a guda ɗaya ta Allah ba wannan a haramta masa wannan a halatta masa dole dai akwai daidai a cikinsu a ce wannan haramun in kai Allah zai yi maka uquba wannan kuma a ce da shi halal ne kai Allah zai baka lada ko wajibi ne kai Allah zai baka lada wannan ba za a same shi ba a cikin shari'ar Allah saboda haka dan abinda Allah subhanahu wataala ya zo da shi da na shari'ar sa ba sa ci baya cin karo da juna baya tufka da warwara Allah yana sifanta alqur'ani yace walau kana min inda ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan kathira da a ce alqur'ani wani abu ne da ya zo ba daga Allah ba da an samu tufka da warwara a cikin sa da yawa to sai zanto alqur'ani yana gaskata sashin sa sashi الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم متشابها شين ينا قسكة جوننسا وتودك أبنك غني أنا توقب أبن ذاك غنش ينا كهنا تبتد أبن يقباتني ما يأور ولا جوننسا تصورك شرع الله كتو كم بذات لك أور ولا جونن تبع a ce da wannan halal ne kuma wani a ce masa haramu ko a ce wannan wajibi ne wani kuma a ce an hana shi ba zai yiwu ba to saboda haka kaga ashe in an samu wani abu na rikicewa ko na wani sabani a tsakanin malamai to babu shakka a ciki dai dole zanto akwai wanda ya dace akwai wanda ya kuskure akwai wanda ya daidai akwai wanda ya kuskure annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa kawai da zuwa cikin hadisin Muawiyah ibn Abi Sufyan ko Abdullah ibn Amr ibn al-As annabi yana cewa idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa idza ijtahada al-hakim fa akhta'a falahu ajrun idan bai neman gano hukunci yayi kokarin gane wani hukunci sai ya dace kuma a kokarin nan nasa to yana da lada har biyu ladan kokarin sa da kuma dacen da ya samu idan kuma yayi kokarin sai ya kuskure yana da lada guda wato ladan kokarin da yayi kuma Allah ya gafarta masa zunubin sa ashe kaga akwai daidai akwai kuskure ba zai yi duka biyun a ce wannan abin nan da kuskuren da daidan a ce duk abu guda abu ɗaya ne ba saboda in aka samu sabani a tsakanin malamai dole akwai wanda ya dace akwai kuma wanda ya kuskure akwai wanda ya dace da daidai akwai kuma wanda ya kuskure sai dai kowanne idan ya dafi Allah da abin da yayi to Allah subhanahu wataala zai bashi ladansa kuma zai gafarta wa mai kuskure kuskurensa don haka wasu daga cikin malamai suka ce al-mushtabihat shine abin da aka yi sabani a kansa wasu suka ce kaza wasu suka ce kaza babu shakka ga wanda ba shi da zulmin ilimi zai rikice ya wannan ya ce ayi wannan kuma ya ce kada ayi wasu suka ce al-mushtabihat sune al-makruhat abubuwan da aka karhanta kun san abinda aka karhanta ta wani bangaren wato dalilan halacci suna fuskarsa ta wani bangaren kuma dalilan haramci suna fuskarsa saboda haka sai ya zama a tsakiya aka ce makaruhi ne makaruhi shine abinda idan ka bar shi ka kyauta amma in ka yi shi ba a cewa kana da zunubi wato Allah zai maka hukuma akan wannan suka ce to waɗannan sune al-mushtabihat sune abubuwan da suke rikitarwa wasu ma suka ce al-mubah ake nufi al-mubah dole sai idan ya zanto duka bangarorin yinsa da barinsa sun zama daidai wa daida to sannan ne zai iya shiga karkashin al-mushtabihat to amma dai abinda masu wannan magana suke nufi suna nufin cewa wato dole ne wani lokaci kamar wani halal din dan gudun kakka je ka fada haram dole ne kamar wani abin da yake mubahi ne an yarje maka kayi shi an sahale maka yin sa dan gudun kakka je ka fada makaruhi ce ij'alu bainakum wa bainal harami sutratan min halal akwai riwaya a cikin sahih ibn hibban da tazo da wannan lafazi na wannan hadisi ij'alu bainakum wa bainal harami sutratan min al halal ku sanya garkuwa ta halal tsakaninku da haram ma'ana wani abin da yake halal ne idan ya zanto tsakaninsa da haram babu tazara to ku hakura da shi kar ku je ja ku zuwa ga halal zuwa ga haram kamar yadda za ku bar wani abin da yake mubahi ne don gudun kada je jefa ku cikin makaruhi wasu malamin suka ce abin da ake nufi a nan shi ne yayin da ya zanto kai dukkan wani abin da ka ji an ce wannan ya halatta za ka yi ta kokarin cewa sai ka samar wa kanka shi to wannan hadamar taka za ta iya kai ka neme shi ta hanyar ma da bata dace ba shi yasa ba a san al-iktharu min al-mubahat abubuwa ne an yarda in Allah subhanahu wataala ya ni'imta ka da wata ni'ima kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah yuhibbu 'abdan idza an'ama 'alayhi an yura atharu ni'matihi 'alayhi Allah yana son bawa idan ya masa ni'ima a ga wani barbishin ni'imar tare da shi ba a san Allah subhanahu wataala ya hore maka arziki amma ka zauna a kyabushi baka cin abinci mai kyau baka sa sutura mai kyau baka yalwata wa iyalanka baka taimaka wa na kusa da kai wannan Allah baya son wannan amma in Allah ya baka ni'ima a ganka alamar cewa eh lalle wannan Allah subhanahu wataala ya ni'imta shi to amma wannan ba shi yake nuna kuma ka zarbe ka zaki wajen sai ka gina kanka da duniya ta ko'ina saboda ka komai ka ji ana yayi so kake sai ka samu wa kanka duk wani sabon yayi in ya shigo so kake ga kai ma ka mallaki wannan abu to in ya zanto mutum bai irin wannan hadaban ne a sha'anin rayuwar duniya to duk ran da ya rasa abinda zai samu wannan abinda yake sha'awa to shedan zai rika tsawata masa wasu hanyoyi a haka sai kaga ya fada cikin haramun domin ya ga ya biya wa kansa wannan bukatar da ya riga ya dora wa zuciyarsa. To amma in ya zanto mai kau da kai ne, mai hakuri ne, mai watsi da waɗannan kyale-kyalen duniyar ne, to sai ya zauna lafiya. To kaga abubuwa ne waɗanda suke mubahat ne, an halatta maka su, amma kuma kake kokarin kada ka zaki wajen neman su domin kar su je su ja ka zuwa ga haramu. To wasu suka ce wannan mubah ta haka ne yake zama cikin al'umurul mushtabihat. Amma ala ayi hal al'umurul mushtabihat, duk wasu abubuwan nan da ake magana masu rikitarwa, ba ana nufin masu rikitarwa bane har abada, ko kuma ga kowa da kowa, a'a masu rikitarwa ne ga wanda bai san hukuncin Allah akan su ba. Allah da Annabi yace al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun, yana nuna cewa kowanne abu in halal ne an yi bayanin sa daki-daki, in haramun ne an yi bayanin sa daki-daki. Saboda haka babu wani abu halal da ba a bayyana shi ba, babu wani abu haramun da ba a bayyana shi ba, sai dai wani abu zai iya bijirowa wani, ko ni ko kai ko wani mu, wanda zai rikitar da shi cewa shin wannan yana daga cikin haramun ko yana daga cikin halal. Anan wani zai iya sanin hukuncin, ko da ni na jahilce shi a yanzu, wani zai iya sanin hukuncin kuma inda zan nema zai sanar da ni. Kaga da zarar na san hukuncin wannan abu da yake a rikici a gona, shikenan ya fita daga al-mushtabihat a gurina, ya fita daga rikitaccen al'amari. In na samu cikakken bayani cewa abin nan halal ne, kaga ya koma cikin al-halalu bayyinun. In na samu wato bayani cewa wannan abu ai haramun ne, yanzu ya koma cikin wa innal harama bayyinun. Shi yasa Annabi yace la ya'lamuhunna katsirun minan nas, kaga bai ce la ya'lamuhunna nas ba, bai ce duka mutane ba su sani ba, sai ce da yawa daga cikin mutane ba su sani ba. Ashe kaga akwai kuma wasu wasu wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su ilimin sanin abin. Saboda haka malami yana iya cin karo da wata mas'ala duk iliminsa da zai zo ya kasa gane hukuncin ta a daidai lokacin da ya ci karo da ita, ko aka tambaye shi. Saboda haka a lokacin da ya kasa gano hukuncin ta nan take ko nan take, to ta shiga cikin al-mushtabihat a gurinsa. Amma idan ya koma ya sa littafansa gaba ya yi ta bincike har ya gano inda za ta shiga, to ta fita daga wannan layin. Shi ma kuma ya fita daga cikin waɗannan kathirun minan nas, ya dawo cikin waɗanda suka sani. Haka nan ɗalibin ilimi wanda shi ma yake neman ilimi, lokacin da ya zanto wani al'amari ya ci karo da shi bai gane hukuncin ba, halal ne ko haramun ne, yayin da ya sami wanda ya sani ya sanar da shi wannan abun, to ya fita daga cikin wannan rikirkitaccen abu. Haka nan wanda yake gama garin mutum wanda ba mai neman ilimi na addini ba, amma dai musulmi ne kuma yana kokarin bin shari'ar Allah, yayin da wani abu ya bijiro masa bai san hukuncinsa ba, shin abin nan halal ne ko ba ko haramun ne, to yayin da ya tambayi waɗanda suka sani, da Allah ce fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, ya tambayi masana kasancewar bai sani ba, to da zarar sun sanar da shi, to ya fita daga wannan da'irar ta al-mushtabihat, abinda ba a san hukuncinsu ba. Saboda haka shi al-mushtabih abinda ake rikicewa rikitarwa ba wai da'iban haka zai yi ta zama mai rikitarwa ba, a'a yana rikitar da kai lokacin da baka san a ina zaka sashi ba. Amma da zarar aka yi maka bayani ka samu ilimi a kansa, to ya shiga cikin rukunin nan guda biyu. Saboda haka kaga ashe a shari'a ka kaf babu wani abin da yake al-mushtabihat, bi ma'ana mai rikitarwa ne kuma zai ci gaba da zama mai rikitarwa har abada. Saboda haka shari'ar Allah a bayyane take, wanda ya sani ya sani, wanda kuma ya jahilta ya jahilta, kuma babu inda zaka je, babu inda wato iliminka zai je a ce kai har abada ba za ka ci karo da wani abin da zai kasa rikitar da kai ba. Wannan ba a taɓa samu ba. Sahabbai su karan kansu wani abin yana shige ɗaure musu kai, sai sun tambayi wasu daga cikin ‘yan uwansu sahabbai, sannan su wayar da kansu a kan wannan abin. Amma wala'alla lokaci karan farko za su kasa gane yadda al'amarin yake. Imamu Ahmad da الحاكم أبو السدرك ذا وصدك كما لما هديسي سرويتو هديسي لغا يعلى ابن أمية هو يعلى ابن مونية يكي تنبير سيدنا عمر شوى قاشي الله سبحانه وتعالى دي مغانا القصر إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا الله يقول إذن كن يتفيا أبا ينكسا با لي فيكو يكسروا إن كنا جنس أوران كافرين ذا سفتنكو سيكي تشوى سيدنا عمر توقاشي انزباما جنس أوران وتفتنا تكافرين معنى الله سبحانه وتعالى يا باب نسرة mun yi rinjaye akan su duk inda muka ga dama za mu shiga ba tare da tsoro ba shikenan za mu bar kasaru tunda Allah ya kamar ya sa sharadi ya ce in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru za ku yi kasaru in kuna jin tsoron kafirai za su fitine ku wato kana tafiya kana tsoron ka tsaya yin sallah rak'o'i hudu cikakku watakila wani ya ka maka farmaki sai aka ce ka takaita sallah ka yi ta raka'a biyu kai ka gama dan ka kama gabanka to yanzu kuma babu da tsoron komai hanya ta gyaru babu insecurity ba ki da nafin ba wannan ba wani abu da zai tayar mana da hankali to shikenan zamu ci gaba da yin kasaru wannan sahabi ne Ya'la ibn Munya sahabi ne yake tambayar sa Sayyidina Umar sai Sayyidina Umar ya ce ni ma wannan abin da ka kawo a ranka ni ma ya zo min sai na tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace da ni sadaqatun tasaddaqa Allah biha alaikum faqbalu sadaqata sallar kasar dinnan sadaka ce Allah ya baku karbi sadakar da ya muku saboda ka ta zama sadaka ta zama sauki ta zama ra'usa wani bonus ne saboda ka ku karba to kaga ashe sahabi ma yakan iya samun kansa cikin wani rikici amma ba wai dan abin rikitacce bane akwai bayanin sa sai dai lokacin bayanin ne bai zo masa ba to wannan shine ake samu a tsakankanin malamai lokacin da suka yi sabani wani nassi ya zo masa wani nassi bai zo masa ba wani nassi ya zo masa ta hanyar sahihiya wani kuma ya zo masa ta hanya mai rauni kaga in yana da wani nassi ko wani fahimtar da take da karfi ko wani kiyasin da yake da karfi yafi wannan hanya mai rauni zai bar wannan hadisin tare da cewa kuma ya inganta ta wani bangare to wannan shi yasa muke cewa babu wani abu wanda yake zama mushtabihat har abada zai iya zama mushtabihat gawa ne amma ba gawa ne ba zai iya zama mushtabihat a lokaci kaza amma ba a kowane lokaci ba to annabi ya ce la ya'lamuhunna kathirun minan nas sai ya ce fa man ittaqa shubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wanda duk ya guji abin da ya rikatar da shi bai san hukuncin sa ba annabi ya ce to ya kubuta da mutuncin sa ya kubuta da addinin sa ya kubuta da mutuncin sa wato duk sanda ka ci karo da wani abu wanda baka san hukuncin Allah akan sa ba to sai ka guje shi kada ka aikata kada ka auka masa dan gudun kada ka je ka auka wa abin da ke harama in kai haka ka kubutar da addininka shine abin da mai al-akhdari Abdurrahman al-akhdari a farkon littafin sa na ahlari da muke karantarwa yake gaya mana wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi baya halatta ga mu'mini musulmi yayi wani aiki gaba gadi sai ya san hukuncin Allah akan sa saboda in bai san hukuncin Allah akan sa ba yana iya aukawa cikin haramu shi dai ma'anar la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasulihi kar ku wuce gaban Allah da manzansa ba a shan gaban Allah da manzansa cikin sha'anin addini duk abin da zaka yi yi kokari ka san hukuncin Allah da manzansa akan wannan abin kar kai sha gaba in kai haka to zaka aukawa haramu baka sani ba to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk wanda zai tsaye zai kauce wa duk wani abin da bai san hukuncin Allah akan sa ba anan zaka ga akwai mutane da Allah subhanahu wataala yake ba su hankali yayin da wani abu ya buduro musu ko da ko wannan abun akwai interest din su a ciki akwai maslaha su to zaka ga ba sa zarzakewa su yi sai sun tambayi hukuncin Allah akan abun ko da kuwa su za su bore abun in an yi shi kaga wani deal ne wani kasuwanci ne wata harƙalla ce da idan ta kullu zai samu madudin kuɗi amma kuma bai san abin nan a shar'ance ya halatta ko bai halatta ba sai kaga ba zai yi ba sai ce sai nayi tambaya to kaga wannan wanda yake kokarin ya tsira da addinin sa ne wani kuma in ana kokarin a yi masa tambaya ma zai daka tsawa me yasa zaka tambaya ka bari in nayi sai kuma kai tambayar daga baya ko da zai ce sai na gama duk abin da za a samu an samu sai kuma in yi tambayar to kaga wanda shi ne ihu bayan hari to shi ne kaga a inda wanda duk sai ya ɗauki wannan salon to addinin sa yana cikin hadari dan kuwa zai rika aukawa cikin ramin haramun bai sani ba zai ta aukawa cikin ramin haramun bai sani ba saboda zuciyarsa tana ga masa ƙarya shi yasa addinin mutum yake gaba da komai sannan abu da yake bai masa mutuncinsa domin yayin da za a ganshi yana aikata wani abu wanda yake da shubha yake da rikitarwa a cikin sa to mutane za su rika magagaru a kansa ai baka san wani ba ai kaza 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 ita ce hanyar cin abincin sa ai wani kaza kaza yake to musulunci yana buƙatar kowa daga cikin ƴaƴansa ya guje wa mawaƙi ittuham duk inda ya san ya sa kafa za a tobe shi to ya kokari ya guje ma wannan kada ya yarda ya jefa kansa inda za a tobe shi musulunci baya san wannan saboda anan abu biyu ne zai faru na farko shi zai ja abin da zai jefa kansa cikin wata tuhuma da wata damuwa ta ba gaira ba dalili sannan na biyu kuma zai ja wani ya auka cikin wani abu mai hadari yayin da ya tuhume shi akan abin da bai da gaskiya kaga shi ma ya jefa shi cikin hadari shi yasa za mu ga hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito da Muslim lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake itikafi da dare matarsa Safiya bint Huyay ta kawo masa ziyara gurin da yake itikafi cikin masallacinsa suna tsaye a cikin duhu-duhu amma dai na nesa zai ga alamar mutum tsaye da mace wasu mutanen Madina su biyu suka zo za su wuce Annabi na ganin su sun gitta sai ya sauri ya tsayar da su ya ce ala risli kuma innaha Safiya ku dakata Safiya ce fa ma'ana mata ta ce Safiya suka ce a'udhu billahi ya rasulullah subhanallah kai za mu yi wa mummunan zato ya rasulullah annabi ya ce a inna shaytana yajri fi ibni adam majra dam shaytan yana gudana a jikin dan adam magudanar jini saboda ka fa khashitu an yulqiya fi raw'ikuma shay'an naji tsoron kai ya jefa wani abu a ranku yanzu ku tafi da wani abu a ranku ga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin duhu da wata mace duk da yadda kuka san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi wannan ba amma shaydan ba kyale mutum yake ba sai ya shiga sa masa waswasi saboda kai sauri ya dakatar da su ya ce Safiya ce to kaga idan wannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk matsayinsa duk girmansa duk yadda aka fahimci tsarkinsa da sahabbansa waɗanda Allah subhanahu wataala ya yabe su wanda suke da tsarkakan zuciya amma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da wannan da abdomin ya kawar da tuhuma daga kansa ina ga wani ya ce ni zan yi abin da naga dama su je su faɗi duk abin da za su faɗa ba a san haka yi kokari abin da ka san zai jefa ka tuhuma ka janye jikin ka daga su ba a san musulmi ya jefa saboda zai jefa kansa cikin abin da zai damu sannan kuma ya jefa wasu cikin hadari domin yayin da suka rika tuhumar sa da abin da ba haka yake ba sun fada cikin hadari shaydan ba zai kyale su ba to shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wanda ya kauce wa duk wani abin da yake rikitarwa to ya kubuta da addininsa ya kubuta da mutuncinsa sai ce wa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fil haram wanda duk zai rika aukawa cikin abu mai rikitarwa duk wani abin da yake so kawai zai yi gaba gadi tare da cewa bai san hukuncin Allah a ciki ba tare da cewa yana ta baba ko halal ne ko ba halal bane amma kawai kai tsaye zai kama wannan abu yayi aiki da shi to wannan babu shakka zai fada cikin haram babu shakka wata rana zai fada a cikin haramu saboda yau da gobe ta bar komai ba in yau yayi ya tsallake gobe tana yiwa wannan abin da ya tsayawa ya bincike akan sa haramun ne ko bai je aika ta ya auka cikin haram in yayi wannan bisa ganganci ya ki tambaya to wannan ba zai kubuta gurin Allah ba Allah ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula kada ka bibi abinda baka da ilimi akan sa kada ka bi abinda duk baka da ilimi akan sa saboda inna as-sam'a da ji da gani da fu'ad zuciya kullu ulaika kana anhu mas'ula duka waɗannan gabobi sai Allah ya tambaye ka akan su ya tambaye abinda ka ji da abinda ka gani da abinda ka kudice a ranka duk da girman sha'anin zuciya aka kai ta ƙarshe a ayar kun ga ita ce aka faɗa a ƙarshe wal fu'at tare da girman sha'adin zuciya. Malamai suka ce saboda dukkan wani abin da zai darsa a zuciya sai ya samu hanya ta waɗannan abubuwa biyu. Ko dai gani ko ta kunne, waɗannan su ne masinjojin zuciya. Su suke kaiwa zuciya sako. Yayin da ido ya gani, to abin da ya gani zai je zuciya. Yayin da kunne ya ji abin da ya ji zai je zuciya. Saboda haka su ne kamar suke kai mata labarai, suke kai mata sakonni, shi yasa aka fara faɗar su. Kamar yadda ce innal kalama la fil fuadi wa inna ma ju'ila lisanu 'ala al fuadi dalila. Saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya ce to kada ka bibi abin da duk baka da ilimi a kansa. Ilimin nan ana samun sa ta hanyar ji da gani da zuciya. Ka sani duk abin da ka ji, ka ce ka ji baka ji ba, ka ce ka gani baka gani ba, ka kudirce abin da ba haka yake ba, da gangan da gayya, to sai Allah ya tambaye ka akan wannan. Sai Allah ya tambaye ka akan wannan. Saboda haka ya hore maka waɗannan gaɓoɓi ne guda uku don ka nemi ilimin abin da baka sani ba. Kada ka yi garaje, kada ka yi gaggawa. Allahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Insha Allah ya fito da ku daga cikunan iyayenku mata ba ku san komai ba, ya sa muku ji da gani da zuciya dan ku rukuwa wa Allah godiya. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wa sallam ce man waqa'a fi shubuhati waqa'a fil haram. Sai ya ba da misali, misalin da kowanne mai hankali zai fahimci hadarin matsar abin da yake da shubha, kuma wannan matsar tashi za ta iya kai shi ga haramu. Zai ce karra'i yar'a haula al-hima, kamar mai kiwo ne da yake kiwo a kusa da shinge. Tun kafin zuwa musulunci, tun a jahiliya, dukkan wani mai sarauta yakan shata wani shinge, ya ce wannan shingen na dabbobinsa ne, su kadai za su yi kiwo a wannan shingen daga gu kaza zuwa kaza. Duk kuma wanda aka ga ya bar dabbarsa ta shiga ciki tana kiwo, to zai gamu da gamansa, za a yi masa ukuba sakamakon wannan. Lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, lokacin sayyidina Umar ya shata shinge al-hima, lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wata hima da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware, yace wannan shinge ne namu na gwamnati, ko ce na shugaba, babu wannan a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma lokacin sayyidina Umar, lokacin sayyidina Abubakar ba, amma lokacin sayyidina Umar ya shata shinge. Haka nan lokacin sayyidina Uthman wajen mil 12 a daura da Madina. Me yasa a lokacin Annabi babu da lokacin sayyidina Abubakar? Saboda dabbobin da ake sa karba na zakka ba su yi yawa ba kamar lokacin sayyidina Umar da lokacin sayyidina Uthman. Kun san daular musulunci ta fadada, ta girmama kwarai da gaske, ta yadda dabbobin da ake samu na zakka sun karu, sun kara yawa. Saboda haka gurin da ake turke su ana kiwon su sai yayi kadan. Saboda haka sai da aka buƙaci a samu guri a shata, ce to wannan shigen dabbobin sadaka ne da zakka, a bar shanu da raƙuma da ƙananan dabbobi su yi kiwo a nan, waɗanda suke makiyaya kuma su tafi sauran wurare sunan da yawa su zo su yi kiwo a can. To wannan tun a kafin zuwa musulunci akwai irin wannan. Kuma abin da aka sani, dukkan wani mai mulki idan ya shata shingensa ya ce kada a shiga, to duk wanda ya shiga zai gama da ƙubarsa. To shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai musu misali da abin da suka sani, sai ce ala wa inna li kulli malikin hima, kowane mai sarauta yana da sa shingensa, wa inna himallahi baharibu, to shingen Allah su ne waɗannan iyakokinsa, abubuwan da ya haramta, wanda yake cewa tilka hududullahi fala taqrabuha, waɗannan iyakokin Allah ne kada ku kusance su, tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududullahi fa ulaika humuz zalimun, waɗannan iyakokin Allah ne kada ku tsallake su, wanda duk ya tsallaka iyakar Allah to waɗannan su ne azzalimai. To duk wani abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shata ya ce ya haramta, to iyakarsa ce. Kamar yadda ka san duk wani wanda ya shiga iyakar wani mai mulki zai gamu da gamansa, to haka nan duk wanda ya ƙetare iyakar Allah subhanahu wa ta'ala ya fada cikin haramun, to shi ma zai gamu da hukumar Allah. To kaga a nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya matso musu abin kusa, inda ya ce da su kan ra'i yar'a haula al-hima, yushiku an yaqa fihi, wanda duk zai fada cikin shubha, to kamar makiyayi ne da zai zo da dabbobin sa yana kiwo daura da shingen da aka ce kada a kiwo anan, to akwai yuwar kowane lokaci ya iya aukawa cigiyar, ko dai wata dabba daga cikin dabbobin sa ta zille ta zabe bai sani ba ta auka ciki a kama sa, kaga za a nemi mai dabbar kuma za a hukunta shi, ko kuma a'a yazo ya ga inda zake kiwo din babu isasshen abincin dabbobi da zai yi kiwon dabbobin sa, amma a can shingen da aka shata ya ga cewa a can akwai dabbobi, ta ila zuciyarsa ta riya masa cewa ya kore dabbobin sa su yi kiwo a ciki, to kaga me ya jawo haka zuwan sa daura da shingen da yana nesa da shi, kaga duk wannan abu ba zai faru ba, to wannan shine ma'anar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su wannan misali ce ala كالراعي ومرتع كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك الحمى ألا وإن حمى الله محارمه. تودعنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيقوم يفدى أبنه يكي أمغرنغم شي زي هو كنت دكا ونا بياني نسك قباتا شين شأن الزوجية يتي ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. النبي يقول أتكين زوج أتكين جكي أكوي وتسوكا إذا سوكا نن تجارو دك جنجا جكي سنجارو إنكم تلالا دك جكي قبال إيا لالا ألا تي إتكي زوجيا سوراك وانا زوجيا إتكي تكي قدانر دك كنقبو من نان أدم سنة دك كن وانا أبن نان أدم زي أي كتا dalilin motsawarsa ya aikata wannan abin almahabba ce da irada, ita take sa haraka, dukkan wata haraka duk wani motsi fadi tashi kai kawo da mutun yake yi abu biyu din da su suke motsa shi, soyayya da take cikin zuciyar shiga abin da yake so yayi, da kuma irada wato nufin da yake cikin zuciyar shi na yayi wannan abin, duk abinda baka san shi baka ta tashi saboda haka abinda baka baya gabanka ba za ka yi wani motsi saboda shi ba, sai abinda kake san shi a zuciya shi kake yunkuri domin ka je ka nema, kana san dukiya, kana san kuɗi, kana san tara duniya, za a ganka kana kai kawo wajen wannan abu, kana san sarauta ne ko wani mulki, za a ganka kana kai kawo kan wannan abu, wata kake so za ka aura, za a ganka kana kara kaina a kan yadda za ka samu soyayyarta, saboda haka kaga soyayya ka isa ta motsa ka, sannan kuma irada yayin da ka so abin kuma ya zanto kana da niyyar ka tashi ka nema, in babu niyyar a cikin zuciya son zai ta zama ne amma ba za ka motsa ba sai da irada, saboda haka waɗannan abubuwa guda biyu su suke motsa ɗan adam, to kuma duk waɗannan abubuwa guda biyu in ka duba maɓuɓɓugansu ita ce zuciya, da mahabba da irada duk daga zuciya suke, haka ita zuciya ce take hukunta dukkan wani motsi da kowace gaba a cikin ɗan adam, ba za ka tashi ka yi tafiya da ƙafafuwanka ba sai abinda zuciyarka ta sanar da kai cewa kana da buƙatar ka tashi yanzu ka je kaza, kana da buƙatar ka zauna, kana da buƙatar ka ɗauka, kana da buƙatar ka ajiye, abinda zuciyarka ta baka saƙon da ta baka shi gaɓoɓi suke karɓa, saboda haka ake cewa zuciya malikul a'za, ita ke sarautar dukkan gaɓoɓinka, ita ke ba su umarni, idan ta gyaru shikenan duka gangar jiki sai ta gyaru domin umarnin da za ta bayar mai kyau ne, idan shugaba ya zama ya ainihin ya zama na ƙwarai to za ka cewa abinda zai ce wa talakawansa shine su yi abin da ya dace, kullum zai bar umarnin da ya kamata, kullum zai ƙoƙarin ɗora su akan hanyar da za ta amfane su, ya ƙoƙarin hana su abinda zai cutar da su, to haka nan zuciya zamanto wata ita ce take jagorantar gaɓoɓi, idan ta gyaru to dukkan wani saƙo da za ta tura wa gaɓa za ka cewa saƙo ne mai kyau, ce tashi ka je masallaci, tashi ka ɗau Ƙur'ani ka karanta, ka nemi ilimi, ka zama mai kirki, ka zama mai sana, ka zama kaza kaza kuma kaza, zuciya ce ta baka wannan saƙonni gaɓoɓinka kuma suna ansawa, yayin da ta lalace to fa za ta zinga ba da biya gun sakonni ne saboda sakonni da ta aikowa mana sa kyau ne su kuma gabobi daman yan an shesha tanta ne jira suke kawai ta ba su umarni su kuma su aikata to shi yasa ake cewa ba ta yadda za ai ka samu tsira ka samu amfanin rayuwarka ta duniya sai zuciyarka ta gyaru yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim ranar da dukiya da ƴaƴa ba za su yi amfani ba sai wanda ya zo wa Allah da lafiyayyar zuciya yana daga cikin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake roƙo a cikin addu'ar sa hadisin Shaddad ibn Aus Allahumma arzuqna qalban arzuqni qalban saliman Allah ka azurta ni da zuciya lafiyayya zuciya lafiyayya zuciya lafiyayya tace zuciyar da babu shirka a cikin ta babu munafici a cikin ta babu riya a cikin ta ba jiji da kai ba girman kai ba hasada ba keta ba kullata zuciyar da take wasai faraqal zuciyar da take lafiyayya akwai zuciyar da take kamuwa da cuta da Allah subhanahu wataala yake gaya mana fi qulubihim marad fazadahum Allahu marada akwai cuta a zuciyar su sai Allah ya kara musu wata cutar akan cutar su akwai alqasiyati qulubuhum wanda su ko wataciyar zuciya ce ta mutu murs ba ta da sauran wani abu da rai to zuciya tana zama lafiyayya idan ta kubuta daga dukkan abubuwan da Allah subhanahu wataala ya hada ta kubuta daga shirka babu jin tsoron wani Allah fiye da yadda kake tsoron kamar yadda ake tsoron Allah babu jin san wani Allah fiye da yadda kake san Allah ko kamar ma yadda kake san Allah zuciyar da take tattare da ainihin dogaro ga Allah subhanahu wataala da maida al'amari ga Allah al-inaba wat tafwid ila Allah tafawwala komai ga Allah subhanahu wataala zuciyar da take da kyakkyawan raja kyakkyawan fata a gurin Allah subhanahu wataala da sa tsammani da kyakkyawan zato ga Allah subhanahu wataala to da ita ce lafiyayyar zuciya to idan zuciya ta zanto lafiyayya ce to sa za ka sauran gabobi duka su ma za su zama lafiyayyu za ka ga mutum ayyukansa sun zama sun biƙe mastaqama imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu to idan cikin wani hadisi yana da rauni a sanadin sa to imanin mutum ba zai tsaya ya miƙe tar ba har sai zuciyarsa ita ma ta miƙe ta zama akan hanya totar to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza salahat salaha al-jasad kullu amma yayin da ta ɓaci yayin da zuciyar ta lalace to wannan komai na dan adam komai na mutum lalacewa zai sai ya ce wala tuti man aghfalna qalbahu adh-dhikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furta kada ku kakka kuskure kai biyayya ga wanda muka rabkannar da zuciyarsa baya tuna mu wanda baya tuna Allah zuciyarsa ta rabkana kaga zuciyar ta lalace ya zanto san zuciyarsa kawai yake bi Allah ce wa kana amruhu furta al'amarin sai ya tabbata a sakwarkwace a lalace to idan zuciya ta kamu da rashin lafiya tana buƙatar magani abinda zai magance mutum wannan rashin lafiya babu abinda yake magance zuciyar ɗan adam sai karanta littafin Allah karanta littafin Allah innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun walladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa mimma razaqnahum yunfiqun alati ulaika humul mu'minuna haqqan sauraka mu'minai na gaskiya su ne idza dhukira Allah wajilat qulubuhum idan suka ambaci Allah zuciyarsu tana laurawa da ambaton Allah alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wama nazala min alhaq lokaci bai yi ba ga mu'minai zukatan su su karaya su rausaya ga ambaton Allah da abin da ya saukar na gaskiya saboda zuciya tana rayuwa da ambaton Allah da karanta alqur'ani Allahu nazzala ahsana alhadith kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talilu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah saboda haka babu abin da yake raya zuciya da wuri irin komawa ga Allah da karanta littafin Allah da bibiyarsa da sanin ma'anoninsa da kokarin tadabburin sa wato tintintini a cikin abin da yake dauke da shi na ilimi abin da yake dauke da shi na wa'azi afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfalaha ce ba za su iya tintintini game da alqurani ba ko ko zukata a kulle suke zukatan su a kulle suke saboda wanda zuciyarsa take kulle shine wanda ba za ya tunani akan abin da ake karanta masa alqurani ba baya fahimtar duk abin da ake gaya masa na ayoyin Allah saboda haka idan zuciya ta lalace to jiki gaba daya lalace shi yasa malamai suke cewa dan adam ko al'umma ta musulmi tana buƙatar atibba'ul qulub likitocin zuciya fiye da yadda take buƙatar atibba'ul abdan likitocin gangar jiki likitocin gangar jiki atibba'ul qulub su ne malamai na Allah su ne malamai na Allah wanda za su faɗi gaskiya za su karanta wa mutane gaskiya za su nuna musu hanyar Allah da manzansa za su kirawo al'umma akan tafarkin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo al'umma akan wannan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin saboda ka hanyar Allah kira zuwa ga hanyar Allah da dora mutane akan wannan wannan ita ce shine abin da yake raye zuciya walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun ci ku zamo malamai na Allah saboda abin da kuke koya wa mutane da littafin Allah da kuma abin da kuma kuke karanta kuke bitarsa saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen hadisin sai ya dunkule ya ba mu labarin abin da shi ne kacokan injin da yake sarrafa dukkan rayuwar dan adam shi ne zuciyarsa yayi kokari ya gyara zuciyarsa in ya gyara zuciyarsa bin halal da bin da kiyaye halal da kiyaye haram da kaurecewa shubha za su zanto masa mai sauki amma idan zuciyarsa bata lalace ba yana ganin halal din zai bashi yayi haramun din yana ganin haram haram ne amma zai aikata shi ba a magarar ma wani abin da yake shubha shi wannan ba ta ba ma bata lokacinsa a kansa Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lokaci zai zo wa mutane a cikin sahih al-bukhari lokaci zai zo wa mutane da zai zanto ba su da damuwa abinda zai shigo hannunsu na dukiya halal ne ko haram ne baya gaban su wanda shi ne yanzu muke ciki kuma wannan duk abubuwan da muke fama da su da koke-koken da muke ta yi a yanzu duk mu muka jawo kanmu duk mu muka jawo kanmu Allah subhanahu wata'ala ba yi da niyyar ya jefa mu cikin wata wahala Allah bai halicce mu ba dan ya wahalar da mu dan ya azabtar da mu dan ya azabtar da mu ma yaf'alu Allahu bi'azabikum in shakartum wa amantum kana Allahu shakiran alima ce me Allah zai yi da azabtar da ku in har za ku yi imani ku gode masa min kin imani kamar yadda ya dace min ki gode wa Allah kamar yadda ya dace saboda haka mu muke jawo kanmu dan adam shi yake jawo kanmu awalan ma asabatkum musibatu qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum wadannan fa sahabbai fa ake magana gashi sun samu ganima ninki biyu akan abin da ya same su mara kyau amma ga suna cikin wata musiba suka rika cewa anna hadha ta yaya haka wannan abu ya faru da mu Allah ce kul ka gaya musu huwa min indi anfusikum ko kuka jawo kanku ma asabaka min hasanatin fa min Allah wama asabaka min sayi'atin fa min nafsik saboda ka mu tambaye kan mu me muke yi mu ba mun san ansar mun san ansar da kanmu inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله بزي تشنزا ومتاني نئمة دي مصبا سيسون تشنزا إذن دا كنا تشكين نئمة كنا تشكين زمن لافية كنا تشكين سيكوريتي دا كنا تشير حنكري دا واي دا واي كوكا قا أبين يا تشنزا تو كتبتا كوكا فاري تشنزا وا الله بزي الله با أزال من كوا بني وما ربك بذلام للعبيد وجد كما زالت الكوى إن الله لا يظلم مثقال ذرة فزالت كوى صورة كم مكي وكم أن أدم شيء كي جاوى كنسا دك أبن أن أدم ينزيك كوكا واد شيء أدوني شيء جاوى كنسا يوم واتي فتراتي وانيني شيء جاوى كنسا كي حتى العقوبات الأهاء الأفات الكونية أشي قوة النوبة قوة وانيني دك سندير أبن أن أدم يكيني الله يسكر ما سوت قوات نزير نس إن ما ذي ساكن سا كوفيد 19 كوفيد 20 كوفيد 21 دم ميكي جوا كم سمرك كوما وزوا على الله سبحانه وتعالى دلهم عمر الدين سا دكوا كلين سي سي تزكى تمو أكم قدبي shine kawai zai kawo mana mafita daga abin da muke fama cikin sa amma ba dabara mu ba iyawa mu ba kwarewar mu ba ba kuma wani dan adam ko aljan ko ina yake da zai iya zama samun maka zaman lafiya stability waye waye security babu shi sai ka sai mun koma ga Allah mun san alhalalu bayyinun wal haramu bayyinun mun san wa bainahuma umurun mushtabihat mun san abin da zamu mu kubutar da addinin mu da mutuncin mu to sai kaga rayuwar mu ta yi kyau abubuwan da za a fada akan wannan hadisi suna da yawa malamai sun yi bayanai masu yawan gaske la iyaka dai nan dan takaita abinda zai ba mu haske akan yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya dora al'ummarsa akan gwadabe mai kyau sai dai jahilci da bijirewa shi ya jawo mu cikin duk abinda muke ciki Allah subhanahu wataala ya kawo mana mafita da ƙarshe muna ƙara addu'a ga ƴan uwa waɗanda suka zamo sanadiyar wannan zama namu musamman shi Alhaji Hassan da yayi sanadiyar haduwar mu a wannan guri kuma muna fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta wa mahaifinsa da rahama Allah ya sanya wannan tarbiya da yayi masa har ya kai shi ga wannan dama shi ma ya isar da wani abu na sakon Allah zuwa ga al'umma Allah ya sa masa shi ma a cikin mizani الولد من كسب أبيه النبي يكي تشيوا دكا واني يارو دا تو واني بانغالي نينا ايكي ماي فينسا سوالاك إن ياي وانا أبونا الهيري تو ماي فينسا زي سامو كمشو أكام وانا ونا فاتن الله سبحانه وتعالى يكال وانا أيوكا دي كتاي ناقا أبو بوان الخيري آنان دا وسقرا لينا نججي تشيوا اينا تاي الله سبحانه وتعالى يكال أمسا كما الله يكي وانا لا دا زوا غما أونين سا دا ما أونين ماي فانسا غما دا الله يافي مسكرا قرانسو Ubangiji subhanahu wataala ya samu dace wanda muka fada da daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma a ciki Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh